أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka ƴan uwa masu kallo da sauraron mu a duk inda kuke muna muku fatan alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ma rayuwar ku albarka da tamu gabaki daya Allah ya shiryata da mu ya dora mu akan hanya wacce take ta daidai kamar yadda kuka sani wannan shiri ne da muke gabatar da shi da yake bayani akan ladubban neman ilimi kuma har yanzu ba mu kushe ba muna bayani ne akan mahimmancin shi kan shi ladabin san kafin mu yi bayani akan ya ake yin sa muna san mu yadda dukkanin mu mai imani akan cewa tabbas lallai ladabi a cikin rayuwar neman ilimi wani abu ne da yake ginshiki wani abu ne da ya kasance rukuni wani abu ne da ya kasance wajibi a samar da shi domin tabbatar shi ilimi idan ba ku manta ba a shirin da yake kafin wannan muna bayani ne akan shedu daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dake tabbatar da muhimmancin neman ilimi a inda muka kawo hadisin Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu da yake bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbansa sai wasu mutane guda uku suka shigo masallaci daya ya samu wani dan waje a cikin halqa wato kawar da aka yi kawan yadda aka yi aka zagaye annabi sallallahu alaihi wasallam domin karban ilimi sai ya shige ya zauna dai kuma da ya ga bai samu waje ba sai ya zauna a bayan halqa bai matsa ma wani ba bai ci sai wani dole ya matsa masa ya shiga ba shi kuwa dayan sai ya fahimci cewa wannan wajen ba irin wajen su bane shine sai ya gaba ya tafi yassa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama karantar da sahabbansa sai ya ba su labarin kuncin waɗannan mutane guda uku na farko da ya samu waje ya shiga ciki Annabi sami ya ce awa ila rukunin min Allah fa awahu ya samu mafaka ne daga Allah sai Allah ya bashi mafaka na biyu shi kuma wannan da ya zauna a bayan halqa bai ce wani ya matsa masa ba ya ji kunyar Allah sai Allah ma ya ji kunyarsa shi ko na ukun annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kauda kai Allah ma ya kauda kai daga barin sababan shi da shi to shine muka fara kawo sharhin da malamai suka yi ma wannan hadisin muka kawo magana Abul Abbas al-Qurtubi al-Maliki rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa al-Mufhim wanda sharhi ne na littafin al-Imam Muslim wato Sahih Muslim yace fa fihi al-hadd ala mujalasati al-ulama'i a cikin wannan akwai kwadaitarwa da karfafar juna da karfafa dalibai ala mujalasa da ulama akan cewa su je su zauna tare da malamai zama da malamai alkhairi a koyi dabi'un su kyawawa sannan kuma a koyi ilimi daga gare shi sannan idan an tashi za a bada shaida akan mutum sai kaji ana cewa ai shi ma mutumin kirki ne tunda yana tare da su wani malam wani wa mudakhalatihim sannan kuma ana son a rika shiga wajen malamai a zauna da su wal kauni ma'ahum kuma a zama tare da su fa innahumul qawm domin su ne waɗannan mutanen alladhina la yashqa bihim jalisuhum wanda duk wanda ya zauna da su ba zai tabe ba ba shi ba tabewa wa fihi at-tahalluq li sama'il ilmi al-allamatu abul abbas al-qurtubi yace a cikin wannan hadisin kuma akwai kwadaitarwa a game da yin kawanya a dan sauraron ilimi wato a zagaye malami ya zama an sa malami a tsakiye yadda ake zobe domin me domin sauraron ilimi fil masjidi a cikin masallaci haula al-alimi a gewaye malamin wal hadd ala sadd khulal al-halqati sannan a ciki akwai kwadaitarwa a game da toshe kafafi na kawanya idan mutum ya hango cewa ga wani waje bai cika ba to yaje ya cika wannan wajen kamar yadda a wajen sallah in kaga sahu bai cika ba ya zama tilas akan ka kaje ka shige cikin wannan sahun domin ka cika sahun. Manzalin sunna yana cewa wasuddul khalal, ku tushe kafafi, wala tatruku furujati lishaytani, kakku ba kafafi da shedan zai shiga domin ya rika muku wasa da sallarku, ya sa muku waswasi, ya bata muku sallah ladan da ake son a samu na sallah ba za ku samu ba. Har shine a wancan darasin da ya gabata ɗan uwa muka jawo hankali cewa malamai aikin su ne su rika tunatar da ɗaliban ilimi a lokacin da suka halarto masallaci, musamman karatun da ake na masallaci. Zaka ga wancan ya kama waje can, wancan ya kama waje can, musamman idan ya kasance majalisin bai cika ba, bai cika ya batsi ba, sai kaga dalibi can, kaga wani can, kuma duk wai sun zo sauraron karatu ne, wani ma sai ya koma baya in ya dan ji kawai ya dan gaji kadan shikenan sai ya kwanta a masallaci ya ci gaba da bacci. Wani kuma ya koma can gefen idan ya ga karatun a ranar bai masa dadi ba, kila ma an tabo shi ne abin da yake aikatawa ake magana akai, sai ya koma can baya ya ci gaba da latsalatsan wayarsa har lokacin sallar isha'i yayi domin a miƙe ai sallar isha'i. Allah mu dauki ziki ya bamu ikon gyarawa. Al-Allamatu Abu al-Abbas al-Qutubi yace لأن القرب من العالم أولى دومن كسنتر مالمي يافي متين يزما غاشي غا مالمي تو يافي البركه a cikin karatu. Saboda me? Lima yahsulu min zalika min husni al-istima, saboda sai an kusanci malami sannan za a samu kikkiawan sauraro daga gare shi, wanda kikkiawan sauraro daga malami shike sa a samu kikkiawan fahimta, ake samun kyakkyawar fahimta daga malami, domin duk wanda bai ji da kyau ba to ba zai fahimta da kyau ba, wanda kuma bai fahimta da kyau ba ba zai haddace da kyau ba, wal hifzi, sannan kuma da kyakkyawar hadda. Wanda waɗannan abubuwan yan uku ne, as-sama, al-fahm, al-hifz, saurari, bayan an saurara a fahimta, bayan an fahimta sannan kuma sai a zo a haddace. Suna cewa min mushkilatil hizzi alhibzu qabla alfahmi, daga cikin matsalolin hadda mutun ya haddace abinda bai fahimta ba. Idan mutun ya haddace abinda bai fahimta ba to dandana sai ya manta. Saboda ka ya kai dalibi ka zama kana kusantar malami, ka zauna kusa da malami kamar yadda wannan hadisin ya nuna, yana cin albarkar karatu yana kuma cikin ladabi ga neman ilimin. Sai yace wal halu fi hilaki dhikri kal halu fi suhufi ssalati, kaga yadda ake ma sahu sahun sallah to haka ake son a yi ma halaqat, wato kawanya da ake ta neman ilimi. Adh-dhikru nan yana nufin al-ilmu ne, fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun, ahla adh-dhikri ana nufin ahli al-ilmi ne, ma abuta ilimi. Saboda ka yadda ake son a cike safafi na sallah, ba a son a bar kafafi da shedan zai shiga domin ya rika kawo hatsaniya da waswasi da kaikayin zuciya da rafkanuwa a cikin sallah, to haka ake son su ma kawanyoyi na ilimi ya zama an cike waɗannan kafafan, ka a bar wata kawanya da kafafi a cikin ta sai shedan ya rika shiga ciki, shine sai kai karatu ka ga baka gane ba, shedan ya riga shiga tsakiya. Wannan hadisin yana nuna mana wannan, yutimmu saffa al-awwala fa in kana naqasa fa fil mu'akhkhar, ana buƙatar mutun ya cike sahun farko, idan kuwa ya kasance ya tawaya sahun ya cika ya batse ta yadda idan mutun ya shiga zai matsu fa fil mu'akhkhar, to sai mutun ya dawo baya. Wannan haka yake, to haka majalisin ilimi sai an cike gaba sannan wasu su zo su kafa baya, haka ake yi. In halka ce to a bari sai an cike halka farko an yi zagaya, to daga nan sai wani ya sake kafa wani zagayen na biyu, ai zai iya yiwa ya zama an yi halka biyu daya ta zagaye daya. To wannan abin da al-Imam Abu al-Abbas al-Qutubi ya fadi a cikin al-Mufhim kenan. In mun lura za mu ga a ciki ya kama na wasu ladibba da ya istinbatin su a cikin wannan hadisin, da za mu iya bin su ɗaya bayan ɗaya sai mu gansu. Na farko fa fihi al-haddu ala mujalasati al-ulama, ladabi na farko ce, abu na biyu farko ce, sannan wa mudakhalatihim biyu, wal kauni ma'ahum uku, sannan wa fihi tahalluqu li sama'il ilmi fil masjid hawla al alim hudi kenan sannan wal haddu ala sadd khulali al halqati biyar wadannan da suna ciki ya kamala da dubba guda biyar a cikin wannan hadisin ya fitar da su al imam an-nawawi rahmatullahi alayhi a cikin sharh muslim yace fihi istihbab al qurb min kabir al halqati a cikin wannan hadisin akwai ana bukata abu ne mai kyau ana so ya zama mutum ya zama kusa da wanda yake shine babba a cikin halka babba a cikin halka ana nufin malami mai karantaswa li yasma'a kalamahu sama'an bayyina domin shi wanda yazo sauraron ya ji maganar sa saurare ya ji ji wanda yake a fili wani abu bai boye a gare shi ba ko ya ta'addaba bi adabihi sannan kuma ya ga ya malam yake ladabi domin shi ma ya ladabti da ladabin malam amma ka je baya can ka zauna to me zaka ga an faɗi wani abun ma ba dole bane ka ji an yi wani abun baka ga me ya jawo me akai ba in murmushi akai in dariya akai ba zaka iya gane me ya jawo akai ba saboda kana can baya sannan ai akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yazalu ahadukum yata'akhkharu hatta yu'akhkhirahu Allahu 'anil jannati wa innahu la min ahliha dayanku ba zai gushe ba yana ja da baya shi duk abinda za a yi ba zai zo yayi da wuri ya shiga gaba gaba ba na alkhairi har sai Allah madaukakin sarki ya maida shi baya can daga yan aljanna alhali ya cancanta shiga aljanna sai an gama shiga an gama shiga an gama shiga sai ya zama har ya kusan ya ɗeba kauna game da cewa shi ba zai shiga ba sai kai kuma sai Allah ya gafarta mishi ya ce ya zo shiga ai ka ga sha wahala to ya zama kai ne da kai za a yi a farko farko wannan hadisin yana nuna mana wannan kuma a ciki yace wa ya ta'addaba bi adabihi in kana zama kusa da malami to wannan na nuna maka zai sa ka ga ya malamin ka yake ladabi domin kai ma ka ladabtu da shi me yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance suka ce idan suna gaban shi fa ka annama ala ru'usihim tsayra kai ka ce an dora musu tsuntsaye ne a kawunan su suna jin tsoron su dan yi motsi jibe da tsuntsu yake kana dan yin motsi a waje sai ya tashi ya gudu to natsuwar da sahabban annabi sama suke saboda tsabagen ladabi jama'a ki sallallahu alaihi wasallam fa ka annama ala ru'usihim tsayra kai ka ce tsuntsaye ne aka sa musu a kawunan su suna jin tsoron su dan yi motsi dan kadan sai waɗannan tsuntsayen su tashi su basu wannan abin da al-Imam an-Nawawi ya faɗi kenan a cikin sharh muslim al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi al-Asqalani ya faɗi a cikin Fathul Bari shi kuma yake cewa wa fihi istihbabul adabi fi majalisil ilmi a cikin wannan hadisin akwai mustahabbanci an so ayi ladabi a majalisin ilimi kada majalisin ilimi ya zama ba yi da bambanci da wajen hiya ko kuma ya kasance ba yi da bambanci da wajen kallo ko kuma wani waje da mutane suke zama dandali kawai su fira su ko wata makwalla a yi musun kwalla ko a yi musun wani abu na duniyanci a'a ya wajaba a bambanta majalisin ilimi da majalisin da ya kasance ba na ilimi ba ya kamata idan bako ya zo to da ya zo ya gane cewa nan ba wurin wargi bane nan ba wurin wasa bane nan ba waje bane da aka kafa shi dan shakatawa ko holewa ko sharholiya ko ayi baragada ko kuma ayi wani abun da ya kasance baya cikin abubuwa masu kyau da an zo a gane cewa nan majalisin ilimi ne sannan wa fadlu saddi khulali alhalqati ko khalali alhalqati sannan daga ciki akwai falalar toshe kafa a majal a halqa kaman yadda al-Imam Abu al-Abbas al-Qutubi ya gabace shi da fadan haka so daga wannan hadisi da muka kawo na Abu Waqid ibn Laysi radiyallahu anhu hadisi ne da ke sheda akan cewa lallai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna muhimmancin ladabi ga neman ilimi baya kamata ga dalibin ilimi ya zama yayi watsi da ladabin neman ilimin nan a lokacin da yake koyon sa da kuma lokacin da ya kasance ilimin ya samu ana ci gaba da yin sa wajibi ne ya kasance ya maida ilimi da ai da ladabi su zaman masa jini da tsoka kamar yadda aka sha ambata mana waɗannan hadisan su ma mu wadata da su littafan sunna hadisan da suke bayani akan ladabin neman ilimi cike suke a cikin hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Gaba ta gaba ƴan uwa masu albarka itace shedu daga magabata. Shedu daga magabata da kuma malamai da suka yi maganganu akan muhimmancin neman ilimi, kan cewa neman ilimi baya yiwuwa sai da ladabi gare shi. A hada ladabi da neman ilimi, a hada ladabi da neman ilimi su zama tare suke, kaman yadda hanta take hada da jini ba yadda zaka ka iya raba ta da ita da shi. Al-Imam Ibn Abd al-Barr ya rawaito a cikin Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadli, da Al-Imam Al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito a cikin Al-Faqih wal Mutafaqqih, Al-Imam Al-Ajurri ya rawaito a cikin littafin sa Akhlaq wa Hamalat al-Qur'an. A ciki yake suka rawaito dukkanin su asari daga Umar dan Al-Khattab radiyallahu anhu, wasu malamai sun rawaito shi a matsayin marfu'i fadan Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma malaman mu da yawa malaman hadisi Allah ya saka musu da alkhairi sun tafi akan cewa asari ne, magana ce ta sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ba fadan Annabi sallallahu alaihi wasallam bane. To amma mu sani irin waɗannan maganganun na Umar radiyallahu anhu, mu sani cewa sun samu su ne daga hasken annabta, daga hasken annabta suka samu wannan, wani haske ne suka cira daga cikin haske mai yawa na annabtar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Umar yace ta'allamul ilma, ku koyi ilimi, wannan umarnin farko kenan. Ta'allamul ilma, sayyiduna Umar ya kula da a tsaya a yi ilimi. Ha ake ruwaituwa daga gare shi kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin Kitabul Ilmi, ta'allamu qabla an tusawwadu, ku nemi ilimi tun kafin ku zama shugabanni, kafin ku zama tsofaffi, kafin a nada ku a ce kai ne shugaban kaza, kai ne shugaban kaza, ya zama shagulgula sun maka yawa, ba ka da lokacin da zaka iya zuwa karatu, ko kuma ka girma duk waɗanda zaka je ka koyi karatu a wajensu ka girme su, to sai ya zama neman ilimin ya maka wahala. To ta'allamu qabla an tusawwadu, magana sayyidina Umar ce, anan kuma gashi yana ce mana ta'allamul ilma. Sannan sayyidina Umar an ruwaito a gare shi yace ba dadan abu uku ba, to da ban so in zauna a duniyan nan ba. Abu na farko shine ilimi, abu na biyu qiyamul layli da daddare, abu na uku jihadi. Waɗannan abubuwan guda uku su suka sa sayyidina Umar yake son ya zauna a duniya har yayi shekaru. Ilimi shine abu na farko, abu na farko kenan. Yace an ujalisa aqwaman yantakuna atayib al-kalam kama yuntaka atayib al-tamr, in zauna tare da wasu mutanen da suke tantance magana su ce wannan ta inganta, wannan bata inganta ba, wannan magana ce mai kyau, wannan magana ce yasasshiya, wannan a anshe ta, wannan kuka a anshe ta, kama yuntaka atayib al-tamr, kamar yadda ake tantance dabino wanda yake mai kyau, wannan dabinan mai kyau ne, wannan kuma mara kyau ne. To wannan shine malamai suka fassara ma sayyidina Umar, suka ce yaqsidu bidhalika al-ilma, ilimi yake nufi. So daga ilimi na cikin manyan abubuwan da sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya ba su muhimmanci. Kuma ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma sayyidina Umar shida akan mafarkin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, cewa kowa an ba shi riga, wani iyakar rigar ta bata wuce cibiya ba, wani ta kai mai nono, wani kaza, amma ta sayyidina Umar ta lullube shi ga baki daya. Sahabbai suka ce kaifa awwaltaha, ya ka fassara wannan mafarkin da kai? Qala al-ilmu, yace ilimi kenan. Wato sayyidina Umar yana da ilimi mai yawa. Al-Imam Ibn Hajar da ya tashi fassara wannan falalar ta sayyidina Umar a cikin Fathul Bari sai yace ana nufin ilmul qiyadati was-siyasati, ilimin jagoranci da shugabancin mutane. Domin sayyidina Umar ne ya shekara goma amma ba a taɓa masa zanga-zanga ba, ba a taɓa masa tawaye ba. To wannan kenan. To sayyidina Umar ya ce ta'allamul ilma, ku koyi ilimi. To ba girin-girin ba ta yi mai, ba neman ilimin ba, sai ce wa ta'allamu lahu sakinata wal waqara, sannan ku koya tare da ilimi na tsuwar ilimin da kamun kai. Ba daidai bane a ce wane malami ne ko wane ɗalibin ilimi ne, amma rayuwar shi ba ta da bambanci da sauran ta mutanen gari irin yadda mutanen gari suke rayuwar su babu ka'ida in ya shiga kasuwa ba za a gane dalibin ilimi bane shi in masallaci yazo ba za a gane ba in magana yake da mutane in mu'amala yake da iyayensa babu bambanci da wanda baya zuwa karatu shine wa ta'allamu lahu as-sakinata wal waqara ku nema ma ilimin nan natsuwa da kamun kai ku zama dalibai masu kamun kai ku zama dalibai waɗanda suka zama masu kunya ku zama dalibai masu natsuwa ba ku san hargido ba ba ku san baragada ba ba ku san hauragiya ba rayuwar ku ta zama mai kyau wanda shine ladabin da ake magana kansa wa tawadu liman tata'allamuna minhu wa liman tu'allimunahu sannan ku yi kankan da kanku ga wanda kuke koyon ilimi daga gare shi da kuma wanda kuke koyar da shi ana buƙatar at-tabadul fi tawadu ana san kai kai tawadu'un sannan kuma a baka ka zama kamar dalibanka dalibanka kada ka dauke su a matsayin wasu ababen kyara wasu ababe na takatsawa wasu ababe na cin mutunci a abinda ake bukata ka jawo me yasa ake ce masahabban annabi sama ashab ashab wato waɗanda suke tare da shi sannan wannan istilahin kalmar ta zama magabata su rika amfani da ita sai ka ji ana cewa ashabu ibn abbas almajiran shi ake nufi ai ba abokanan shi bane a ashabuhu tullabuhu ne dalibansa ne sai ka ji ana ashabu sa'id ibn al-musayyib sai ka ji ana ashabu ata ibn abi rabah sai ka ji ana ashabu malik sai ka ji ana ashabu ahmad ibn hanbal duk wannan na nuna ne sai aka amfani da lafazin ashabu as-sihabu al-ashabu as-suhbatu as-sahbatu wato waɗanda suke tare da shi kullun ay al-mulazimuna lahu waɗanda kullun tare shi suke da shi to idan babu tawadu'u ga juna to shikenan sai a watsi wala takunu dababiratul ulama'i kar ku zama in kun yi ilimi ku zama masu jiji da kai mutum ya ji ai tunda shi yayi ilimi to kowa ma kasan shi yake dole ya rika kaskantar da kowa ya rika dokar kowa ba bakin komai yake ba shine magana shi gaskiya amma wanda ba tashi ba to ba gaskiya ba sai ya zama kaman yadda wancan mawakin yake fadi yana albahari wanunkiru in shi ina alan nasi qawluhum wala yunkiruna alqawl hina naqulu yace mu idan muka ga dama duk wanda ya magana sai mu masa musu duk wanda ya magana sai mu musa mai amma wala yunkiruna alqawl hina naqulu amma ba wanda ya isa ya musa mana mu mun fada ha ba dan uwa kamar kai ne Allah wal iyazu billah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun Allah ne kawai ba wanda ya isa ya tambaye shi in yi abu amma su waɗanda ba Allah ba ana tambayar su malikul muluki idza qadar la tas'alanna 'anil sabab wannan sifar Allah ce amma kai yunkau qawluka hinan wa yurda bihi hinan akhar wani zubin zaka fadi a ce eh haka ne wani zubin kuma ka fadi kila ya zama ba daidai ba iyaka wanda ya ce ba daidai din ba to ya faɗi dalilin da ya sa magana ta zama ba daidan ba wannan kawai abin da ake bukata kenan saboda ka wannan asali na sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda muka ce malamai da yawa sun tafi akan cewa ya inganta akwai darussa masu yawa a ciki darasi na farko sayyidina Umar yayi umarni da cewa a nemi ilimi wujubu talabi al-ilmi wajibcin neman ilimi sannan na biyu ta'allumu sakinati ma'al ilm a koyi natsuwa tare da ilimin kada ya zama ilimi ne amma na harahayaniya ilimi ne na jayayya dalibin ilimi yayi ilimi kawai dan ya rika jayayya a wasu sannan wal waqari haka nan kamun kai duk inda aka ganshi a ganshi ne natsuwa mai kamun kai sannan kuma daga ciki akwai at-tawadu min al-janibaini min al-janibaini min janibi at-ta'allumi wa min janibi at-ta'limi ta bangaren koyon da ta bangaren koyarwa ana buƙatar wannan sannan kuma akwai an-nahyu an yakuna al-ulama'u jababiratan at-tajabbur kenan an-nahyu an at-tajabbur hani game da jiji da kai malami amma ya zama mutajaddid to wani ma ba malamin ba dalibin ne tun daga dalibta sai a fara jiji da kai mutun yana ganin ya dan fara iya wani waje ya dan iya fara jan baki ya fassara ma kansa sai kawai shikenan sai ga ai cewa shi ya kai ai matuka su ne yanzu kawai sun isa abu na gaba kissar Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما تاغدا صحابن انس سما زيد بن ثابت رضي الله عنه عبد الله بن عباس كمان يدا مكا امبتا ا وسو درسا انس سما يا مسا ادعوا يتي اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين يا الله كسند ده شي القراني كباشي فهمتر الدين يا زما ينا ده فتو تو زيد شي ما متاشي ني زيد الفتى الانصاري wanda a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa afradhum zaid ibn thabit wanda yafi kowa iya rabon gado a cikin sahabban annabi sama shine zaid dan thabit kuma wannan zaid dan thabit yana cikin katabatul wahyi yana cikin masu rubuta ma annabi sama wahyi sannan daga cikin falalarsa shine wanda yaje ya koyi yaran siriyaniyanci yaran yahudawa a cikin kwanaki yan kadan akwai riwaya ta ce kwana 15 ya iya ya zama zai iya magana da yaran ya zama zai iya rubuta shi ya zama zai iya fassarawa idan an yi wanda wannan shine iya yare ka zama zaka iya rubuta shi zaka iya magana da shi sannan in ka dauka kana karanta zaka iya fassara shi kila ma da zaka yi abinda ake ce ma at-tarjamatu al-fawriya yanzu nan wani ke yi kana fassarawa kamar yadda yake a wajen ta ake yi a wajen ta rika na duniya to zaka iya yi to sai duke ne sannan bayan rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine ya shugabanci committee na rubuta alqur'ani a zamanin sayyiduna abubakar radiyallahu anhu sannan a zamanin sayyidina uthman ibn affana shi aka sake dakkowa aka sake kwafar wannan alqur'ani da aka rubuta a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu domin a yada shi a birane da ake da su manya manya na musulunci a wancan lokaci to wannan shine zaidu to kissarsu al-imam ash-sha'bi amir ibn sharahi ash-sha'bi dai daga cikin tabi'ai masu daraja yayi riwaya yace salla zaid ibn thabit ala janazati zaid dan thabitu yayi ma wata gawa sallah thumma qurribat lahu baghlatu li yarkabaha da aka gama sallar gawar shikenan sai aka kawo mishi wani alfadarin sa dan ya hau domin ya tafi faja abnu abbasin fa akhadha bi rikabihi sai sayyiduna abdullahi ibn abbasin sai ya tashi sai ga abdullahi ibn abbasin sai yazo sai ya kama masa wannan abun hawan nasa ya rike masa har zaidu ya hau fa qala zaidun hakaza yuf'alu bil ulama'i wal kubara'i yace wannan haka ake ma malamai kuma haka ake ma ladabi kuduba falala abdullahi ibn abbas akwai ziyadar da malam ibn abdulbar yace bata inganta ba ita ce shi kuma abdullahi ibn abbas din sai zaid ya sumbance shi shi kuma sai yace haka za umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina amma imam ibn abdulbar yace malamai da yawa sun ce wannan ziyada ce da bata inganta ba a takaice dai ga zaid ga ibn abbas din nan ba karamin malami bane amma ya hadu da Zaid wanda shi ma malami ne kuma Ibn Abbas ya karu da Zaid ba so dai ba so bi ba ga yadda ya girmama shi a yau haka rayuwar dalibai da malamai take a wannan zamanin namu mu duba mu gani rayuwar su ta zaman mana ita ce madubi istarshada al-gharb bil madi fa arshadahu wa nahnu kana lana madin nasinahu turawa da suke son su ci gaba sai suka bude shafuffukan tarihi na rayuwar magabatan su sai wannan tarihin sai shiryatar da su suka gane ina za su tafi mu ko nahnu lana wa nahnu kana lana madin nasinahu mu ko muna da tarihin mu da ya gabata na magabatan mu tarihi wanda yake safhatun baydau shafuffuka ne farare masu kyalli dibowa kawai zamu mai kwaikwaye su amma nasinahu mun manta shi yasa ka ga mu kullun a baya Allah madaukakin sarki ya fitar da mu to haka su kai wannan kissar al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya ruwaito shi a cikin Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadlihi sannan ya ruwaito ta a cikin al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' sannan ya ruwaito a cikin littafin sa dai al-faqih wal-mutafaqqih sannan kafin sa al-imam ibn sa'ad ya ruwaito a cikin at-tabaqat sannan kuma ibn abdul barri shi ma ya ruwaito a cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi saboda ka duba yadda waɗannan bayin Allah suka girmama juna suke girmama juna zaidu radiyallahu anhu ga abin da ibn abbas dan amman annabi sallallahu alaihi wasallam dan baban annabi sama ga abin da ya masa ya girmama shi ya kama masa alfajaran sa sai da ya wannan alfajaran sannan ya ce masa ai haka aka ce haka za yuf'alu bil ulama'i wal kubara haka ake ma manya da kuma malamai to mu zama muna fahimta wannan ladubba ko mu yi kokarin aiki da su babban tabi'i الإمام ميمون بن مهران الكوفي ليه دي جن الماجران أبو هريرة دنانا إش رضي الله عنها كما يأي كراتو أو جن ابن عباس كما يأي رواية أو جن سيدنا عبد الله بن عمر دي جن الماجران سأقوي الأعمش سليمان بن مهران يجي لا تماري عالما ولا جاهلا قد كسكي كي جايي دما لميك جاهل ba ruwanka da jayayya fa innaka imma raita aliman khazana anka ilmuhu ko khazana anka ilmuhu idan kai jayayya da malami sai malamin ya taskanta ilimin sa ya hana ka eh ai kaman yadda wancan shi yake cewa fasbir lidaika inda fauta tabibahu wa qna'bida lika inda fauta muallima إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصح إذاهما لم يكرما دما لميد تدلكتا إذن بقبيس كامس أبن دي چنشن تقمس نجرم ما وابا تو بذا أسامع البركة شين زي چي قجي قمت دي چيوان كا إنقرين لكتا سنن قمت دي جاهل چنكا إنقرين مالد دوان دي رين مالمي زي مت دي چيوان جاهل چي وان دا كميرين لكتا تو زي مت دي چيوان جكي domin likita ba zai bashi magani ba saboda kai irin waɗannan nau'ukan mutane guda biyu ba a walakanta su to shine al-imam maimun ibn mahran rahmatullahi alayhi yake cewa kakka take kai jayayya da malami wala jahilan kakka kai jayayya da jahili fa innaka imma raita aliman khazana anka ilmuhu in kai jayayya da malami shikenan sai hana ka ilimin shi wa in asaa ahadun lil adaba sannan wa imma raita jahilan khashuna sadruka sannan idan kai jayayya da jahili sai harshen sai kirjin kai ta kunshi yana sai kirjin kai bushi saboda shi jahili in kai jayayya da shi sai ka ga maja masa aya da hadisi tar sai ce to da abin da ka fadi ban yadda da shi ba to ya za kai da shi ya ce duk abin da ka fadi bai yadda da shi ba kuma ka ce qala Allah qala rasulullah kuma ka ce qala sahabatu wanda shine ilimi wannan kace Allah ya ce annabi sama ya ce sahabbai sun ce wannan shine asalin madar ilimi to jahili idan ka gama jawo masa aya ka ja masa hadisi ka ja masa cewa sahabi wani ya ce sahabi wani ya ce sai ce to din na ji abin da ka fadi kuma ban yadda da shi ba to ya za kai da shi daga nan sai bugu sannan ka bige shi a ce kayi wauta ka ka zama kamar shi kenan kuma kafi shi saboda kada kai jayayya da malami baya cikin ladabi dalibin ilimi ya zama mai jayayya shi yasa magabata suke tsuwatar da mu game da jayayya da musu duk wanda kaga ya shagalta da jayayya da musu to sai an haramta masa ilimi al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi ga wasu mutane suna musu sai ya ce waɗannan su ne wanda suka gaji da ilimi da aiki shikenan sai jayayya ta musu sauki ya gansu suna ta musu irin musun da matasan musu ke yi na siyasa musu na ƴan kwallo musu na ƴan duniya musu na ƴan fim duk abin da ba zai amfane su ba shi suke musu akai to al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi ya gansu shine sai ya ce ulaika qaumun mallul amal yace sun kosa da aiki fahtarul jadal sai suka zabi su yi musu kawai al-Imam az-Zuhri محمد ابن شهاب ابن مسلم ابن شهاب الزهري المعلم الامام مالك رحمه الله عليه القرشي الزهري يجي كان أبو سلمة يمار ابن عباس مالم أم أبو سلمة أبو سلمة شيني عبد الله بن عبد الرحمن بن أوف الزهري القرشي تابعين ياخر بإين ميدك بابنسا بابنسا شيني عبد الرحمن بن أوف عبد الرحمن بن أوف إيدك شن العشر المبشرون بالجنة أما إلى من ديك أربعة وجنب بابنسا لنك أني سوود بابن ناس يا رسول sannan ya karbi ilimi daga Usama ibn Zaid sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam hibbu rasulillahi ibn hibbi rasulillah masoyin Annabi kuma dan masoyin Annabi sannan daga cikin malaman sa akwai sahabiya Abdullah ibn Salam sannan akwai Abu Ayyub al-Ansari sannan akwai Ibn Abbas Abu Salama ya rasu shekara ta 94 daga cikin almajiran sa akwai dan sa Umar ibn Abi Salama da kuma wasu almajiran to shine al-Imam Ibn Shihab al-Zuhri yake ba mu labarin me yasa Abu Salama Ibn Abdurrahman ibn Auf bai sami ilimi da yawa daga Abdullah ibn Abbas ba alhali jalasahu ya zauna da Abdullah ibn Abbas to me yasa bai da ilimi mai yawa daga Ibn Abbas to shine sai Zuhri yake cewa kana Abu Salama yumar ibn Abbas فخرم بذلك علما كثيرا ابو سلمى يا كسانشي yana yana jayayya ne da Abdullah ibn Abbas shi yasa sai aka haramta masa samun ilimi mai yawa kaga faqna bi jahlika wa qna bi jahlika in jafauta muallima in kai ma malami wauta to ka je ka wadata da jahilcin ka mutu da jahilcin ka to abu salama tabi'i ne ku duba rasuwar sa ya riga Abdullah ibn Abbas rasuwa ke shekarun ya rasu shekara ta 94 bayan hijira to amma duk da haka duk zaman da yake Ibn Abbas to bai sami ilimi mai yawa daga Ibn Abbas ba saboda me saboda jayayya da yake da Ibn Abbas Ibn Abbas zai ce kaza shi kuma ya ce kaza to wannan jayayyar da ya rika yi da shi sai ya zama Ibn Abbas ya ki ya karantar da shi ilmoma da yawa sabanin sauran sahabban Ibn Abbas irin su Mujahid wanda bini zaka ji an ce Mujahid ya ce a cikin tafsiri har ɗaya daga cikin magabata yana cewa idza ataka tafsirun an Mujahid fakafaka bihi tafsira idan aka ce tafsiri ya zo daga Mujahid dan Jabal to ya ishe ka tafsiri ba sai ka ji wajen wani sa ba ka ce ya baka sai ya isa Mujahid ya faɗi eh shi kenan sai ya ansa kun ga ashe jayayya da malami na haramta ma dalibi yawan samun ilimi mai albarka ba zai same shi da yawa ba kuma har a wannan rayuwar tamu ta yau zamu gani malami zai iya rayuwa amma dalibansa waɗanda zaka ga Allah ya ma rayu ya ma ilimin su albarka kana bibiyawa kaje ka bi zaka ga su ne na farko dai wanda suka fi lizimtarsa ko da yaushe suna tare da shi suna ansan ilimi a wajensa sannan kuma basu kasance suna masa tabawuli ba basu kasance suna nuna masa isa ba basu kasance suna jayayya da shi ba ɗaya daga cikin magabata yana cewa ilzamil adaba zahiran wa batina ka zama ka lizumci ladabi a filinka da kuma boye a zuciyarka ka zama mai ladabi sannan a rayuwarka da ake ganin ta yadda kake tafiya yadda kake magana yadda kake cin abinci yadda kake sallah duka a galla nabi a tare da kai fa ma asaa ahadun la adaba fi zahiri wani bai taba muna da ladabi a zahiri ba illa uqiba zahiran fa sai a zahiri sai kaga an azabtar da shi ba yi ladabi a fili to in an tashi za a yi wani abin arziki ba za a sa shi ba kaga wannan iqabi saboda ne saboda hargitsansa wama asaa ahadun al-adaba batinan illa uqiba batina sannan mutum bai taba muna ladabi a cikin zuciyar shi ba a boye ba ci sai an masa azaba a boyen nan ya zama ba shi da kwanciyar hankali ya zama kullun zuciyar shi cikin bacin rai take saboda me asaa al-adaba batinan ya muna ladabi da Allah a boye ba a san abin da ya kunsa a zuciyarsa ba to sai Allah ya sa masa kuncin zuciya ba zai taɓa samun yalwa ta zuciya ba zuciyar shi ba za ta taɓa nutsuwa ba wannan magana ce wadda take mai kyau magana ce ko mai tsada babban malami al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi yace man tahawana bil adabi duk wanda ya sakaci da ladabi uqiba bi hirmanis sunani to za a masa uquba da hana shi samun sunnoni idan baka koyi ladabi ba to ba za a sanar da kai sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa kungiyoyin da suka bata na bid'a ka kalle su da kyau zaka ga ba su ladabi ne rashin ladabin su na farko shine summa addini rashin ladabi summa sahabban annabi sama rashin ladabi to wannan shi yasa sai a haramta musu jin dadin koyan sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam koda sun dauki littafin sunna suna karantawa to sai su zama suna musu tawili suna musu fassara mu kadaddiyar fassara sannan kuma ba za su iya aiwatar da wannan sunna aikata ba Abdullah ibn al-Mubarak yace wa man tahawana bis sunani duk kuma wanda ya sakaci da sunnoni uqiba bi himanil fara'id to sai kaga kuma an yi masa azaba ta hanyar ba zai iya samun farallai ba farallai ba zai iya yin su ba mutum yana sakaci da misali daga cikin ladabi na sallah mutum ya zama yayi alwala daga gida kafin yi alwalan nan ya goge bakinsa da aswaki sannan ya taho gida ya fita da kafar dama sannan ya addu'ar da ake in za a fita gida sannan idan ya kama hanya yana tafiya masallaci ya addu'ar da ake ta tafiya masallaci Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma azzimni nuran wa azzimli nuran haka haka wannan addu'a hayya kai masallaci sannan in ya tashi ya je masallaci ya shiga da kafar dama yi addu'ar da ake in za a shiga masallaci sannan kuma in ya shige tahiyatul masjid in ba a fara sallafar lawa wannan yana cilla ladabin masallaci babu wanda ya ce a cikin malamai duka waɗannan abubuwan da aka tila aka lissafa wajibi ne amma suna cin adabul mashi ila salah suna cikin ladubban tafiya masallaci to sai mutum ya sakaci da su baya yi to uqiba bi hirmanis sunani sai a haramta masa nafil fili ba zai iya yin su ba nafil fili ba zai iya yin su ba abubuwan da suke da ake tsarewa a cikin sallah na sunna ba zai iya yi ba sannan wa man tahawana bis sunani wanda ya sakaci da sunnoni tunda an hana mishi su bai yin su uqiba bi hirmanil fara'id to yanzu sai ya zama sallar farillan ma baya zuwanta ana nan sai ya zama yana ji ana sallah ba zai iya tashi ya je yayi ba tun daga sallolin da suke masu sauki irin su azhar da la'asar da magriba ba ko magana su isha'i ake ba balle uwa uba asuba kike nan sakamakon me sakaci da ladabi wannan magana ta Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi ta so tayi kama da magana al-Imam al-Hajjawi da muka kawo ta a baya a ɗaya daga cikin shirye-shiryen mu wanda yace musulunci kamar gida ne ko imani kamar wani binni ne me katangu guda biyar ila zamu iya tunowa ba sai mun maimaita ba waman tahawana bil fara'id malam ibn mubarak yace duk wanda ya sakaci game da farillai uqiba bi hirmanil ma'rifati to yanzu abinda za a masa shine sai a azabtar da shi ta hanyar haramta masa sanin ilimi ba baki bai ba shi ba ilimi ashe kenan idan mun kalli ƙarshen mu kalli farko ashe ladabin shine tushe sai an tsara ladabin sannan za a ba mutum dama ya zama mai huko da sunna sannan ya zama yana huko da farillai sannan kuma sai ilimin sa ya samu amma in ya sakaci da na kasa to sai a haramta mishi na kusa da shi in aka haramta mishi na kusa da shi sai ya kasa yi sai a haramta mishi na gaba na uku in aka haramta mishi na gaba na uku to karshe sai a haramta mishi na hudun wanda shine ilimin da yake kokarin ya samu ba shi babu ilimi ba zai samu ilimi ba Allah ka tsare mu sannan ana cewa al adabu fil amali alamatu qabulil amali in kaga mutun yana yin ladabi a cikin aikin sa na ibada to alamar Allah madaukakin sarki yana karban aikin nasa kenan idan aka ga dalibin ilimi ya kankama ladabin ilimi to alamar ilimin da yake Allah ya yarda da shi kuma wannan kabul din dama shi ake nema ahzanu qalbiya la tazul hatta ubashshara bil qabul wa araki tabiya bil yamin wa taqirra ayniya bir rasul haka ne hikima yace ahzanu qalbiya la tazul damuwar zuciyata ba za ta tafi ba hatta ubashshara bil qabul har sai an mun bishara an ce an karba aiki na wa araki tabiya bil yamin sannan in ga an bani littafi na da hannun dama a ranar gobe kiyama wata kirra ainiya bin rasul sannan in ga manzo Allah sama ga ni gashi a cikin aljanna to wannan shine zai sa mutum bakin cikin shi yayi to ka zo kana yi amma Allah bai ansa ba me fa'idar shi shine ɗaya daga cikin malamai yake cewa rubbama kutibat laka ta'atu ma kutiba laka al-qabul ai so tari za a iya azurta ka ka zama kai aiki kayi ma Allah da'a amma ma kutiba laka al-qabul amma ko ba a rubuta maka an ansa ba me fa'idar shi ba shi da fa'ida saboda ka nemi wannan kabulin ka san shartan sa to daga cikin shurutu kabulil amal akwai al-adab fil amal yin aiki ga ilimi duk da nan malamin yana ce mana ne al-adab fil amal alamatu kabulil amal in kaga mutun yana ladabi a cikin aiki na addini to alamar Allah ta'ala ya karba aikin sa ko ba a kira shi da sharadi ba to alama ce ne Allah karba ayyukan Malam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa Madarijus Salikin yace wal adabu huwa ad-din kulluhu ladabi ai shine addini ma gabaki da fa inna satra al-awrati min al-adabi ai rufa al-awra na daya daga cikin ladabi rufa al-awra kuma mutuna rufa al-awran nan tana daya daga cikin umarce-umarce na farko da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Adam alayhi salam ko kuma yana cin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya azurta annabi Adam da matarsa Hawwa a cikin aljanna da shi shi kuma shedan babu abin da yake so face ne face ya ga al'awarsa ta bayyana li yuriyahuma sawatihima abin da shedan yake nufi da aka hana su su ci itaci yayi ta zuga su so yake nuna musu al'awarsu fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma suna cin wannan bishiyar sai kai al'aura su ta bayyana saboda qasatu al'aura min al'adab rufa al'aura na cikin ladabi shi yasa malamai idan suna bayani akan abubuwa da suke hana mutun ya zama yayi abin da ya zama bai da kyau suka ce abu uku akwai alwaji'u at-tab'i akwai alwaji'u ad-dini akwai alwaji'u sulfani akwai abin da ke hana ka kai abin da ba shi da kyau wanda dabi'a ne duk wanda dabi'arsa ba ta rikirkice ba to ba zai aikata wannan abun ba dabi'arsa ce ke hana shi in sun tashi buga misali sai su ce me kasatri al-awrati kamar rufa al-awra wannan wazi'un dabi'iyyun ke aiki akan mutum dabi'an mutum ce tunda Allah ya halicci dan adam to bai san aga al-awrarsa bai san aga al-awrarsa da kaga dan adam yana bayyana al-awrarsa to tabbas ya fita daga dabi'a yadda Allah ya halicce shi ya juye ya koma rayuwar dabbobi yake rayuwar dabbobi dabbobi sune al'aurarsa take a bayyane ba su jin kunya junan su to in kaga dan adam baya jin kunya baya boye al'aurarsa so yake sai ya bayyana ta to rayuwa yake irin ta dabbobi dabbobin ma a cikin su jakuna sannan wal wudu'a haka alwala wa ghusl al janabati da wankan janaba min al adabi da suna cikin ladabi wa tatahhura min al khubuthi min al adabi sannan tsarkaka daga kazanta ai shi ma ladabi hatta yaqifa bayna yaday Allah tahira har mutun yazo ya tsaya a gaba ga Allah yana mai tsarki ai duk wannan ladabi ne ولهذا كانوا يستحبون ان يتجمل الرجل في صلاته شي يسا اي مالمين سكتي مستحبي ني متين يتي كليا يتي ادو a lokacin da yazo zai yi sallah zai tsaya a gaban ubangijin sa liqufi bayne dai rabbihi domin tsayuwa a gaban ga ubangijin sa ai ladabi ne wannan so da ka ashe ladabi shine addini gabaki da babu wani abin da babu ladabi a cikin sa shi yasa sallah tana da ladabi alwalana da ladabi akwai ladabin iyaye akwai ladabin malamai akwai ladabi ga shugabanni akwai ladabin wa da kani akwai ladabin ɗan uwa akwai ladabin sa'a da ta'a duk wannan akwai su al-imam ibn qayyim yake cewa wa adabul mar'i kaga ladabin mutum unwanu sa'adatihi wa falahi alama ce ta cin nasararsa a rayuwa da kuma rabansa da zai samu na lahira wannan alama ce da kaga mutum yana da ladabi to alama ce ta cewa mutum ne wanda zai samu rabo a duniya kuma zai samu rabo a lahira ana nuna mana lokaci yayi saboda haka insha Allah ta'ala za mu sa aya anan har sai haduwa ta gaba domin mu dora daga wannan batu da al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yake mana a game da muhimmancin ladabi daga bakunan malaman mu magabata Allah ya saka musu da alkhairi Allah shi taimake mu Allah ya sa mu zama masu ladabin nan in kuma mun yi ladabin Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya magayyun mu albarka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh